Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. Abinne mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe a gugun Najeriya, Niger, Cameroon da Chad, wato 7 na safe kenan a gugun Ghana, 3 na dare a gugun Washington DC. Muhammad Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da malaman makaranta a duk faɗin duniya.
Da ba ma samun malamai, wata ran za mu zauna a class babu malamai, ba za su shigo ba. Haka za mu zauna dai.
Sannan baya ga wannan, Usman Ahmad Kabar zai shigo da shirin sana na kasa ba kasawa ba. Muna kuma tafa da sharhin jaridun ƙasar Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. An kashe sojojin Amurka na musamman uku da sojojin jamhuriyar Nijar biyar, an kuma raunata wasu biyu bayan da aka kai musu hari a jiya Laraba yayin da suke sintiri a yankin kudu maso yammacin ƙasar Nijar. Rundunar sojan Amurka da ke a nahiyar Afirka ta ce an kai harin ne a kusa da kan iyakar ƙasar Mali da Nijar, mai nisan kusan tazarar kilomita 190 daga arewacin babban birnin Yamai. An dai kwashi sojojin da suka jikkata zuwa birnin Yamai, kuma suna cikin yanayi mai kyau a cewar jami'an Amurka waɗanda ba su da ikon yin magana kan faruwar lamarin. An kai wa sojojin hari ne a yankin da wasu mayakan ƙungiyar Al-Qaida na yankin suke. Rundunar sojan Amurka a nahiyar Afirka ta ce dakarun Amurka na musamman suna jamhuriyar Nijar ne domin bayar da horo ga sojojin Nijar ta yadda za su shawo kan matsalar ta'addanci a yankin, ciki har da waɗanda suka tsallako daga iyaka daga ƙasar Mali suka shiga Nijar.
Layin budurwar ɗan bindigan nan Stephen Paddock da ya kashe mutane a birnin Las Vegas ya ce matar ba ta da masaniyar cewa Paddock na shirin kitsa aikata wato shirin harin ta'addanci. Budurwar ɗan bindigar mai suna Mary Lou Danley ta kwashe tsawon ranar jiya Laraba tana amsa tambayoyi a hukumar binciken mayan laifuka ta FBI a birnin Los Angeles bayan da ta dawo Amurka daga tafiyar da ta yi zuwa ƙasar Philippines. Lawyer Danley ya faɗa manema labarai cewa ta yi balaguro zuwa Philippines ne domin ta ziyarci danginta da ke can, kuma yayin da take can ɗin ne Paddock ya aika mata da zunzurutun kuɗi har dala Amurka 100,000. Ya ce mata ta sai gida, yayin da masu bincike ƙoƙarin gano dalilin da ya sa Paddock ya kai harin ya kashe mutane 58 da raunata wasu sama da 500. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a birnin Las Vegas don jajanta waɗanda lamarin ya shafa da kuma ganawa da 'yan sanda da ma'aikatan agajin gaggawa da suka kai ɗaukin farko.
To, labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana cikakkiyar amincewarsa da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson sa'o'i bayan ɓullar wani labari da ya warwatsa a duniya yana nuna cewa akwai takun tsaka tsakanin su biyun. Shugaba Trump ya yi magana ne bayan da ya ziyarci wani asibiti a birnin Las Vegas na jihar Nevada domin jajantawa mutanen da harbin Las Vegas ya shafa, kuma ya yi kalaman nasa ne 'yan sa'o'i bayan da sakatare Tillerson ya fito yana musanta rahoton da ke cewa yana gab da ajiye aikinsa, bayan da ya jero wasu nasarori da ya ce shugaba Trump da ministocinsa sun cimma a fannin diplomasiyya, wanda ya kwatanta da cewa yin aiki tare ne yasa aka kai ga nasarar. Tillerson ya musanta cewa yana kusa da ajiye aikin nasa a watan Yuli. Da yake magana da manema labarai, Tillerson ya ce mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence bai taɓa lallaɓarsa ba ya ci gaba da riƙe muƙaminsa ba, saboda bai taɓa tunanin barin aikin nasa ba. Sakatare Tillerson da ya yi magana ne a jiya Laraba gaban manema labarai ranar kuma da gidan talabijin na NBC ya fitar da rahoton da ke cewa ya kusa yin murabus a farkon wannan shekarar bayan kwashe 'yan watanni na famar zama aiki da shugaba Trump. Kuma ya ci gaba da aikinsa bayan da mataimakin shugaban ƙasa ya lallaɓe shi. Hawa kuma rahoton na NBC ya ce Tillerson ya kira shugaba Trump marar hankali a wani taro da suka yi a wasu manyan jami'an kasar a ma'aikatar tsaro ta Pentagon.
Kwamitin tattara bayanan sirri na Majalisar Dattawan Amurka ya bayyana cewa zai ci gaba da bincikensa don gano ko kwamitin kamfen ɗin shugaban ƙasa Donald Trump ya haɗa kai da ƙasar Rasha wajen sauya alƙiblar zaben shugaban Amurka da aka yi a shekarar 2016 yayin da yake gargaɗin cewa katsalandan ɗin da Rasha zai iya ci gaba da kuma zamo barazana ga zaɓuka masu zuwa. Shugaban kwamitin Richard Burr ɗan jam'iyyar Republican daga jihar North Carolina ya ce har yanzu magana katsalandan ɗin zaben yana tana nan duk da yake ba su fitar da wasu bayanai ba kan alaƙar muƙarraban shugaba Trump da binciken. Shugabannin kwamitin Richard Burr da Mark Warner sun ce sun ga ya dace su fito su bayyana abin da suka gano zuwa yanzu a binciken da suke yi. Yawancin manyan jami'an harkokin tsaron ƙasa na Trump sun amince da sakamakon da kwamitin tattara bayanan sirri na Majalisar Dattawan ya samu na cewa Rasha ta yi katsalandan a zaben shekarar da ta gabata ta kuma taimakawa Trump a zaben, sai dai shugaba Trump ɗin bai amince da hakan ba.
Daga ƙarshe jami'an Amurka sun ce shugaba Trump na shirin gabatar da wani jawabi a mako mai zuwa inda zai sanar da matsayarsa kan cewa ko Amurka za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da aka kulla ta shekara ta 2015 ta nukiliya tsakanin Iran da ƙasashe masu ƙarfi a duniya. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya fitar da rahoton cewa Trump zai yi jawabin ne ranar 12 ga wannan watan kafin a kai ga ƙarshen wa'adin yarjejeniya a ranar 15 inda Trump zai faɗa wa Majalisar Amurka in ya yi imani Iran na aiki da yarjejeniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Trump zai fitar da jerin wasu zaɓi kan yarjejeniyar, sai dai kuma ya ƙi bayar da cikakken bayani game da irin zaɓin da Trump ɗin zai bayar. Trump da ya kasance mai sukan lamirin abin da tsohon shugaban da ya gada Barack Obama ke ganin an cimma nasara a fannin harkokin diplomasiyya.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To, ranar 5 ga watan Oktoba kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da malaman makaranta a duk faɗin duniya. Kan wannan batu, wakilin Murya Amurka Abdulham Muhammad ya haɗa mana wannan rahoto daga Bauchi.
A Najeriya, gwamnatin ƙasar a sanarwar da ta bakin ministan ilimi Malam Adamu Adamu ta ce za ta inganta matsayin malamai da kuma aikin malanta, inda kuma ya buƙaci gwamnatocin jihohi da masu ruwa da tsaki a harkar ilimi da haɗa ƙarfi da ƙarfe don haɓaka matsayin ilimi a ƙasar. To, sai dai kuma duk da hakan wasu jihohin suna ɗaukar matakan inganta matsayin ilimi da kuma kyautatawa malamai rayuwa, kamar yadda gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya mutu a kai.
Ba zan iya gaya ma iyakatun makarantun da muka gyara a cikin jihar Gombe ba. Na sa kwamiti na musamman suka ba mu report wanda muka fara bi ɗaya bayan ɗaya muna implementing. Ka duba yanzu za ka samu makaranta guda ɗaya wadda za ta ɗauki yara gila 7,000.
Na ziyarci makarantar sakandaren gwamnatin mata a cikin garin Gombe domin jin ta bakin wasu ɗaliban ga abin da suke cewa.
Sunana Stephen Rejoice Tonko daga Government Girls College Doma, Gombe. To, a dade inda na sani, kamar a classes ɗinmu ba mu da kujerun zama, sai dai akan duwatsu muke zama, sannan a classes za a samu yara 100 da wani abu a cikin classes ɗinsu. Malamai wani lokaci ma da kyar za a samu mutane ko uku da su koyar a cikin aji. Yanzu kan komai ya zama da sauki.
Sunana Rumana Yakubu. Da ba ma samu malamai, wataran za mu zauna a class babu malamai, ba za su shigo ba, haka za mu zauna dai. Amma yanzu da shike government din Gombe yanzu tana nuna damuwanta da mu, gaskiya muna so komai dai a wadace yanzu muke, alhamdulillahi.
Daga bisani kuma na tuntuɓi shugaban ƙungiyar malamai domin sanin ko akwai ingancin rayuwa.
Sunana Usman Dauda Kwadan, shugaban malamai na wannan jiha ɗin. Irin hoɓɓasan da a yanzu ka zaga, makarantun da wasu an sa musu fuska, wasu kuma sabbin gine-gine ne, su makarantun an saka musu abubuwan aiki da makamantansu, ɗaliban ma ta wani fanni duka an kula da su. Ta wannan kaga an yi hoɓɓasa sosai, kuma za mu ce a ta fannin biyan albashi na malamai, amma zan bugi kirjin cewa ma in an zo salari yanzu sai an fara biyan malamai more especially mana primary school kafin a biya kowane ma'aikaci.
Lohan Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
To albarkacin ranar ta malamai, bari mu shakata da wannan waka kafin mu ci gaba. Yanzu karfe 3 na dare ne da minti 12 a nan Washington DC, ana kuma tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu ga Usman Ahmad Kabara da shirin
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na Nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usmanu Ahmad zan gabatar. Amma kwan da ya gabata, idan ba a manta ba, mun tsaya ne inda wakilinmu na Funtuwa Zaharuddin Sani yake tattaunawa da wasu bayan Allah bayan an yi wani taro da aka gayyace mu ya wakilce mu, wanda mutane masu bukata ta musamman suka hada, inda kuma aka hada har da buga wasan kwallo ta guragu. In ba manta ba, ya tsaya ne inda yake tattaunawa da Salisu Abubakar Funtuwa, ɗaya daga cikin jigajigan kungiyar guragu ta Funtuwa, inda ya tsaya da cewa ya kamata a ci gaba da tallafa musu domin su daina bara. Inda baya gare ta ya shiga tattaunawa da wasu bayan Allah waɗanda duk a wurin ya tattauna tare da su. Abi mu dalla dalla a cikin shirin.
To na farko mai sauraro zo su ya ji cikakken sunanka da matsayi.
To sunana Ahmed Tukun, ni ne shugaban haɗaɗɗen kungiyar na kasassu ta Funtuwa Local Government baki ɗaya, kuma ni ne sakataren kungiyar guragu na Funtuwa Local Government.
Gashi naga kuna wani taro, wannan me makasudin wannan taro?
To wani makasudin wannan taro yana da babban muhimmanci, saboda kaman yanda ka gani, a ce yanzu kaman matasa haka yara guragu su haɗu, suna so su kama wata kungiya ta wasan kwallon kafa da kuma taimakama kansu. Ai kaga wannan babban alfahari ne, su mun hada kan mu nan, muna so yanda zamu ga yuwar kafa wannan kungiya, mu yi mata foundation mai nagari a bisa tafarki gaskiya, yanda zamu ga yuwar dorewar wannan kwalla ta fara soka da muke son mu kafa galkashin jagorancin shi wannan shugaba namu Malam Salisu Abubakar. Yawa, kai ji makasudin wannan haduwa ta mu dan mu kafa wannan kungiya ta fara soka, wannan shine zaman zaman da muka fara yi a cikin zaman mu da muke aiwatarwa a yanzu.
To naga kun ce fara soka wato haraka ce ta wasanni, kun tuntube irin sashen kula da harkokin wasanni na jaka tsala, akwai shawara da kuka samu?
Eh, kwarai ku, ka san diyan da ya kasance abu, wannan kwallon fara soka ita ce kwallon ta guragu wanda ake yi a bisa rola. Kafin mu ce ka tsana, akwai shugabanni namu nana waɗanda ke kalkashin wannan sport council din nan wanda ke anan stadium, mun fara chairman namu ya tuntube su, matsalar da aka samu a lokacin ba su kusa, amma sun tabbatar ma shi chairman namu cewa duk abinda aka yi zamana a rubuce, yanda za a bashi da irin taimakon da muke bukata da abinda suke so su yi mamu, duk mu ba su a rubuce. In Allah da lokacin da suka dawo, taimakon da ya dace su yi mamu na fili ne da sauransu da shaharwari, duk za su yi mamu.
To ya bangaren koyon sana'o'i naga cikin waɗannan mambobin na ko san ce mun su ma suna da sana'a ba su san bara ya wani bayani zaka yi
yawa very good kaman yanda dama na gaya ma nace wannan abu shine abu na farko da muke yi a cikin zaman mu da muka yi last time shi chairman da kanshi ya ce akwai kokarin da za a inda zamu bude abubuwa na koyon sana'o'i irin su walda da gyaran takalmi da dinkin jikuna duk irin su wanda carpentry duk zamu bude irin wa'annan saboda wannan dai na farko ne dama makasudin kafa dai mu haɗu kan wannan ita fara soka to daga inda muka ga ta kafu to daga nan kuma zamu maida kuma wani bangare inda za bayan mun kafin mu tai kwallo za a ji a koyi sana'a ko kuma bayan an taso ya zama na ana da inda za a koyi sana'a dan a dogara da kai duk da ita ma wannan kwallo ta fara soka ita ma sana'a ce yanzu
to me kiranka ga su mahukunta
muna kira ga fam mahukunta duk inda aka ce yara da matasa na kasa su sun hadu dan su gina wani ginshiki to ya kamata mahukunta shugabanni su shigo a ciki yanda za su tallafa musu samu su ma su dogara da kansu kaman yanda ake ikrarin cewa a hana barace barace da sauransu baka da yanda za kai ka hana mutum bara ba tare da ka neman mai abun yi ba to su gwamnatin bata neman musu abun yi ba shine suka zana suka kirkiro kila wasu abubuwa wanda za su dogara da kansu suna fatan gwamnati za ta shigo ta lura da irin wannan abun da suke yi ta kawo musu dauki dan ta tallafa musu
To assalamu alaikum ni sunana Amina Haruna a gaskiya a rayuwata ina ganin guragu ba musan bara tsakanin da Allah muna so kowa a samu wannan abin da ci gaba kana da sana'arka ka gane bi mota mota ana ma kallon banza idan ka samu sana'a zaka yi karatu saboda yawancin mu guragu wasu suna yin karatu da sun fara sai rashin kudi ya hana ba abinci ko kekenka ya lalace ba da zaka sai taya dan haka shi yasa nake so wannan abu gwamnati ta kara taimaka mana samu mu gama wannan abu mu samu sana'a mu dogara da kanmu saboda muna da kannai in sun taso su ma su koyi wannan sana'a saboda suna da kafa kuma muna so mai aure mu ma mu haihu
sai wa zai sake magana
assalamu alaikum wa rahmatullah sai Sulaiman Ahmad gwadahi mai aikin shoemaker abinda nake magana akan shi hakikanin gaskiya mun ji dadin kasantuwar fadin ainihin ra'ayin mu na san sana'o'i dinnan da ake tayi a yanzu dukkanin wani wanda ka san Allah ya nakasa haka misali to babu nakasa dama abinda ake nufi da nakasa zuciya ita ce nakasa to gabaki daya duk wanda zaka ga Allah ya nakasa to zaka same shi kuma namijin duniya ne yana da kokarin neman na kanshi to amma babban abubuwan da ke ainihin takura rayuwar mu shine rashin samun taimako to idan har ana so a kashe wannan lamari na barata barata da sauransu hanyar da za a biyo ita ce a dafawa na kasashe ba gajeye bane Allah ya sani wallahi muna bakin cikin bara ina rawul ina wankin takalma kullewo mun zan fita zan samu abin da zan ci insha hamma mai lafiya ma zai taimaka mishi Allah ya sani ina da mata daya da diyata guda daya
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Anas Isa na fito daga Sakkwato bypass gaskiya ina godiya ga Allah subhanahu wataala da godiya ga gwamnatin jahar mu da take kokarin taimaka ma duk wani disabled wanda yake da bukatar neman taimako musamman mu akwai matasa daga cikin mu wanda suke kokarin yin karatu to ina kira ga gwamnatin jahar ta yi kokarin taimaka ma duk wani disabled akan tafiyar da al'amuran shi na karatu saboda akwai abubuwa wanda suke yankewa dangane da shi kudin transport da sauransu to ina jawo hankalin da gwamnatin jahar mu ta yi kokari ta taimaka akan irin wannan matsalolin da wani duk wani disabled wanda yake da kokarin zuwa yana sanye karatun amma waɗannan matsalolin suna hana shi zuwa yin wannan karatun
to kai me sana'a kafe
ni gaskiyan magana bana yin sana'a yanzu ina dai karatu ne yanzu still now halin yanzu
ba kuma a dana bara
eh gaskiyan magana bana bara
sunana Jamilu Abdullahi Daruda Funtuwa na kasance ɗaya daga cikin membobin waɗannan kungiya domin mu mutane ne kamar kowa mukan yi karatu kamar yadda kowa ke yin karatu dan yanzu haka cikin mu akwai masu qualification mataki mataki tun daga secondary har zuwa kan wanda ake so akwai kuma masu niyyai su ci gaba da karatu to muna kira ga gwamnati ta taimaka mana mu mutane ne kamar kowa zamu yi aiki kamar yadda kowa ke aiki a taimaka mana a dauke mu ayyuka waɗanda suka gama karatu kenan sannan waɗanda suke son su yi karatu muna son gwamnati ta ringa sponsoring din su ko ba komai mutum zai samu kwarin gwiwa gurin mai da hankali a karatun sa aiki na shine aikin hannu
sunana Abdullahi Abubakar kamar yanda ƴan uwana suka faɗi abu sa karatu domin Allah muna neman gwamnati ta taimaka mana domin mu ringa karatu sakamakon wasu daga cikin mu sun fara karatun ba su da hali sun bari. Muna buƙatar gwamnati ta taimake mu da irin abubuwan da take taimakawa domin mu ci gaba da inda zan iya cewa kenan.
Yanzu kana da wata sana'a?
Yanzu ban da sana'ar da nake.
Bara kake kenan?
Eh bara ne.
To baran nan kana yin tana cikin kana so koko dan
sakamakon ban san baran. Ba ko da yaushe nake fita ba sai idan naga babu yanda zan. Mutane suna kallon wulakancin da kake zuwa, suna ma wulakanci idan ka fita. Shi ma saboda dole ne karatun kuma idan baka da kuɗi ba zai zama dole kanci ba. Abubuwan da muke hawa idan taya ta lalace ko wani abu babu kuɗin da zaka yi amfani da su ka gyara ka je makaranta. Sannan har uniform naka sakamakon wasu daga cikin mu ma ba su da iyayen da za su taimaka musu. Wasu suna daukan nauyin kannan su, suna daukan nauyin kansu.
Secondary school kake koko?
Ina secondary school. A yanzu ina JS2. Yanzu maganar da ake na yi wata biyu ba na makaranta. Sakamakon ban da halin da zan ci gaba zuwa makaranta. Keken da nake hawa ina zuwa makaranta ya lalace. Sannan kuma idan na je makaranta na dawo time din da zan nemi abinci ya goce.
Sunana Umar Rayan kuma sana'ata ita ce ina photography sannan ina graphic na design na computer. Saboda haka fata na da gurin da nake yi ko gwamnati da ta tallafa mana kasassu ko kuma gajiyayyu waɗanda ba su iya ɗaukan nauyin kansu a wajen al'amuran rayuwarsu su ma su zamo waɗanda jajirtattu su fito cikin jama'a a hulɗa da su. Baki a mata ina mai ba da shawara a taimaka mana kasassu su dogara da kansu.
Yanzu kan duka-duka nan shirin yau ya kammala, sai kuma wani makon za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin dukkanin waɗanda aka tattauna tare da su a cikin shirin da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin ya kammala, musamman shi Zahardin Sanufin Tuwa wakilin namu da ma Julie Lethes Gresham da take hada mana sauti, Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa, mu zama lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Ghana.
Yau da jaridan Business and Financial Times da mu soma sharhin jaridun. A shafinta na farko babban labarin ta shine fagen banki zai koma karkashin kulan ɗan kasashen waje, yayin da sabuwar kuɗi da ake bukata duk masu son gudanar da harkan banki su ajiye na Ghana cedis miliyan 400 ke barazanan shafi duk ɗan aiki na gida. Wannan sabon kuɗi da ake bukata daga babban bankin Ghana zai iya ainihin rusar da kimanin bankunan cikin gida guda goma. Sai kuma jaridar Ghanaian Times babban labarin ta a shafin farko shine ba za mu raga wa masu barna ba. Jaridar ta ce shugaban na masu harkokin local government na Atu Arthur ya yi kashedi cewa za a dau tsararrun matakai akan duk jami'ai waɗanda za su yi kokarin yi wa gwamnati mai ci makarkashiya. Yake ba za mu yi wata ba wurin jan kunnin duk wani jami'in da za a sama yana kokarin dakushe duk wani himma da gwamnati ke yi na tsarin local government. A shafin baya na jaridar wani labarin ne da ke nuna cewar sashen gine-ginen gidaje na ƙasa sun kulla yarjejeniyar fahimtar juna domin gina gidaje 16,000. Jaridar ta ce kamfanin nan na gine-ginen ƙasa ta kulla yarjejeniyar fahimtar juna da ma'aikatar shige da fice na ƙasar Ghana da kuma ma'aikatar kiwon lafiyar Ghana domin gina gidaje 16,000 wa ainihin waɗannan ma'aikatu guda biyu. Da jaridar Daily Graphic da mu kammala shirin na yau. A babban labarin ta a shafin gaba, Maslock ta kwace motoci 350 waɗanda masu shi suka kasa biyan bashin da aka basu suka saya. Jaridar ta ce sama da masu mototin aiki yawancinsu taxi ne, wato an kwace waɗannan mototi daga masu shi saboda sun kasa biyan bashin da wannan kamfani na microfinance and small loan center wato Maslock a takaice ta basu. Har yau dai a jaridar wato Daily Graphic din a shafi na 42 tamale za ta karbi bakuncin bukin kasuwancin kayan gona. shirye-shirye inji jaridan yayi nisa yanda yankin Tamalida ta karbi taron shikaran nan na kasuwancin kayan gona wadda zai zama a dandali na manoma a cikin jiha arewacin kasar musamman a Tamale su bunƙasa ko kuma dai su tallata kayan gonansu har yau a shafin na 42 na jaridar Daily Graphic wani kanan ne shine a amince da jamura matsayin tushe na samar da man fetro a kasar Ghana da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Tara Bas Sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwan Allah yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana
Assalamu alaikum bai Hausa ne magana Malam Ibrahim Burhan Sena Ogbo a nan karamar hukumar gamawa tare da bankin Najeriya da jiran kuma ina kira ga manyan malamai na Najeriya ko kuma na duniya gaba daya da samu da addu'a kuma da wannan tsada rayuwa da kafa da Allah kuma mun sauke ta albashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne magana Malam Ibrahim Burhan Sena Ogbo a nan karamar hukumar gamawa tare da bankin Najeriya da jiran tahila sai ku
Assalamu alaikum BOA Hausa sunana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya dan Allah dan annabi muryar Amurka ku bani dama in yi kira ga ƴan majalisu mu masu wakiltar yankin karamar hukumar Macina a jihar Yobe da su wayoyo mu su yi mana ayyukan ci gaba wanda mu al'umman garin Macina za mu amfana da shi ko sa samu bakin yin kamfen a zaben 2000 da hatarin Allah kai mu kasancewar tunda muka zabi ɗan majalisun mu a wannan yanki namu na Macina babu wani aikin ci gaba da suka yi mana ko da nasisin kobo wanda mu zama amfana da shi hakika kyara kanka dai ba zai zama sauke mu raba ba na gode ni ne Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe Najeriya
assalamu alaikum mai magana malam mai zanen hula gudun ya biyo ya san yamma yau da malam ya jan hankali ga irin direbobin nan wanda suka su fasinja kuna a hawa ai samu kida bude muku wanda ya kamata ka samu ku kowanne irin gida su bar ku yi addu'a ta roƙon Allah ya sauke ku lafiya domin mai hawa mota da mamaci ba abin da yake bukata irin addu'a Allah ya sauke shi lafiya Allah ya kiyaye daga dukkan wani dubi akan wannan hanya to shi hakuri su bar ku wannan addu'a daga baya in tunda kidan ne a gaban su sasa amma gaba ɗaya su kuna hawa ya samu muku wannan kida
yanzu kuma sai labari a takeici
an kashe sojojin Amurka na musamman uku da sojojin jamhuriyar Niger biyar an kuma raunata wasu biyu bayan da aka kai musu hari a jiya Laraba yayin da suke sintiri a yankin kudu maso yammacin kasar Niger rundunar sojojin Amurka da ke a nahiyar Afirka ta ce an kai harin ne a kusa da kan iyakar kasar Mali da Niger mai nisan kusan tazarar kilomita 190 daga arewacin babban birnin Yamai Lauyan budurwar ɗan bindigan nan da ya kashe mutane a birnin Las Vegas na nan Amurka, Stephen Paddock, ya ce matar ba ta da masaniya cewa Paddock yana kitsa aikata ta'addanci. Budurwar ɗan bindigan mai suna Marilo Denley ta kwashi tsawon ranar jiya Laraba tana amsa tambayoyin jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI a birnin Los Angeles bayan da ta dawo Amurka daga tafiyar da ta yi zuwa ƙasar Philippines. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana cikakkiyar amincewarsa da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson sau'i bayan bullar wani labari da ya warwatsa a duniya mai nuna cewa akwai takun saka tsakanin su biyun. Shugaba Trump ya yi magana ne bayan da ya ziyarci wani asibiti a birnin Las Vegas na jihar Nevada domin jajantawa mutanen da harbin na Las Vegas ya shafa kuma ya yi kalaman nasu ne yan sa'o'i bayan da sakatare Tillerson ya fito ya musanta rahoton da yake cewa yana gab da ajiye aikin nasa.
Da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato uku kenan na Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun Allah ya dada wasu sabbin rahotanni. Kada a manta domin saki jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel Leta ne gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyarmu Malama Zainab Abdulrahman. Muhammad Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.